Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'annan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan hantsi na Talata 10 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji tattaunawa da wani malamin jami'a a Najeriya wanda ya halarci wani babban taron musayar ilimi tsakanin kasashe a nan Amurka dangane da tasirin da ake hasashen zai haifar a Najeriya. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Niger sai kuma sakonnin da kuka aika mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi. Yan jam'iyyar Democrat da ke jagorancin Majalisar Wakilan Amurka suna shirye-shiryen sanar da daftarin dokar tsige shugaban Amurka Donald Trump da sanyin safiyar yau Talata. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta gana da shugabannin kwamitoci daban-daban a jiya Litinin da daddare bayan da kwamitin shari'a ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba Trump da shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Gerald Nadler. Yake cewa yunkurin shugaba Donald Trump na yin maguɗi domin ya lashe zaben wata babbar barazana ce ga tsaron ƙasarmu. Shugaban kwamitin harkokin waje na Majalisar Wakilan Amurka Elliot Engel ya faɗa wa manema labarai bayan da suka gama tattaunawa cewa yana tunanin cewa akwai yarjejeniyoyi da yawa kuma za ku ji wasu daga ciki gobe. Dan majalisar bai ba da wani ƙarin bayani ba akan ko daftarin dokar tsige shugaba Trump na wasu ka shirya amma ana tsammanin za su hada da yin amfani da ƙarfin ikonsa ba bisa ka'ida ba da kuma yi wa 'yan majalisu karantsi yayin da suke bincike. Inspector General na ma'aikatar shari'a Amurka ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi abin da ya kamata na buɗe bincike a shekarar 2016 da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump da Rasha. Yana cewa jami'an suna da gamsassun hujjoji da suka ba su damar ƙaddamar da binciken. Rahoton da aka jima ana ɗokin gani da aka fitar da shi jiya Litinin ya sabawa wasu maganganu da shugaba Trump da kuma abokanansa 'yan jam'iyyar Republican akan binciken, kamar tuhumar cewa manyan jami'an hukumar bincike ta manyan laifuka ta Amurka FBI sun buɗe binciken saboda ba sa son shugaba Trump a siyasance. Binciken na FBI da aka yi ta kai ruwa rana wanda daga baya kwamitin mai bincike na musamman Robert Mueller ya jagoranta. Sai dai Inspector General Michael Horowitz ya kuma caccaki hukumar ta FBI da yin kurakurai da dama wajen neman izini daga kotun da take kula da tattara bayanan sirri na kasashen waje don sa ido akan Carter Page, tsohon mai bawa kwamitin yakin neman zaben shugaba Trump shawara da ake zargin yana da alaka da hukumomin leken asirin Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu haka ana fargabar akalla mutane 8 sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya Litinin da yamma a wani tsibiri da ke arewacin kasar New Zealand, ɗaya daga cikin manyan tsibiran kasar guda biyu. Kana mutane da dama sun jirkata. 'Yan sandan New Zealand sun ba da tabbacin cewa mutane 31 yanzu haka suna asibiti kuma sun tabbatar da mutuwar mutane 5. Ga waɗanda suka mutu ko 'yan uwansu suka ɓata da abokanansu, mun yi tarayya cikin baƙin ciki wanda ba zai misaltu ba, Prime Minister Jacinda Ardern ta bayyana a yau Talata. Waɗanda kuke matuƙar ƙauna da suka tsaya a gaban queues, waɗanda suka karɓe ku a nan, kuma muna jajinta muku. Ardern ta faɗa cewa mutane 47 da suke tsibirin a lokacin da dutsen ya ɓarke da aman wuta, a ciki har da 'yan New Zealand da dama da kuma baƙi masu yawon buɗe ido daga Australia da Birtaniya da Amurka da China da kuma Malaysia. Hukumomi a ƙasar Uganda sun ce adadin waɗanda suka mutu daga ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da aka shafa mako ɗaya ana yi ya karu zuwa mutane 36, kana kuma ya bar Dubai a makale, bayan dawo mako ruwan sama ya mamaye yankin da tsaunuka suke. Ruwan saman da aka shafa mako guda ana tafkawa ya haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa a yankunan Bugusi da Bundubuyo da ke kusa da dutsen Ruwanzori na gabashin Uganda. Mai magana da yawun kungiyar bada agaji ta Red Cross a Uganda, Irene Nakasita, ta ce aikin binciken da kuma ceto a yankin da abin ya fi kamari yawanci ruwa ya mamaye hanyoyi.
And the decision has been taken to put up a transit shield.
Mun yanke shawarar samar da wani wuri na wucin gadi har sai al'amura sun daidaita. Don haka Teyu cibiyar wucin gadi ta Bubukon za ta samar da gidaje na kusan mutane 700 waɗanda suka rasa mahallansu daga yankin Bundubuyo. A wata ziyara da ya kai kwanan nan a nan birnin Washington DC, Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya ce manufar da yake neman cimmawa yayin da yake jagorantar gwamnatin rikon kwaryan kasar ita ce samar da zaman lafiya a kasar da yaki ya daidaita. Babban abin da muka bada muhimmanci shine dakatar da yaki da kuma gina dawwammamen zaman lafiya mai dorewa. Abdullah ya bayyana haka. Mafi muhimmancin dakatar da wahalhalun da al'ummarmu suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma sansanonin nasu, na ga mun samu wata dama yanzu haka don mu dakatar da wannan yaƙi. Hamdok bai fayyace takamaimai wane yaƙi yake nufi ba. Gwamnatin Sudan ta jima tana yaƙi da intawaye a yankin Darfur a kudancin Kordofan da kuma yankunan Blue Nile a shekaru da dama da suka gabata. Babban birnin kasar Khartoum ya ga rikice-rikice da ya hallaka mutane da dama tsakanin masu zanga-zanga da sojoji a farkon shekarar nan.
Muhammad Hafiz Baballake nan aka ji da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masana da masu jariya kan lamuran yau da kullum sun sha bayyana irin halin ni'asun da bangaren ilimi yake fuskanta a Najeriya, tare da ci gaba da amfani da tsohuwar hanyar koyarwa a makarantun kasar. To sai dai a zaman wani sashe na samar da sauyi a sha'anin na ilimi. Wasu shehu na malamai musamman na jami'o'in Najeriya na daga cikin waɗanda ke halartar taron bita da musayar fahimtar da gwamnatin Amurka ke shiryawa a duk shekara da ake yi wa lakabi da taron Fulbright a nan Amurka. Daya daga cikin mahalartan Abubakar Sokoto Muhammad, malami a Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, ya yi ƙarin bayani akan tasirin taron ga Najeriya da kuma sauran ƙasashen Afirka a zantawar da muka yi da shi.
Yana da tasiri saboda dole ne in ka zo taro irin wannan zaka ga wani abu sabo wanda za ka karo da shi. Idan ka same shi kuma in ka koma za ka yi ƙoƙari ka inganta naka aikin. Alal misali kai ɗalibinmu ne, ka san yadda yanayin karantarwarmu yake. Har yanzu allo ne muke amfani da shi wanda ake rubutu da maka, makan wani lokaci baya fita, allon ma ya gaji ba a gani ma an yi rubutu a kai. To abin da ya kamata yanzu karantarwa a ce malami yana da nashi kwamfuta, yanzu a cikin aji akwai projector wanda zai nuna ma yara aiki akan allo daga kwamfuta, ka duk abin da suke son gani za su iya gani. To yanzu wasu ajujuwan namu yaran da ke zaune bayan aji ba su magana abin da ake a gaba akan allon. To haka irin wannan hanyoyi ne na karuwa. Sannan kuma akwai sababbin na'urori na aiki da kuma sababbin bincike-bincike da aka yi waɗanda da kai baka sani ba. To yanzu mutum ya karu da su, in ka koma za su inganta aikinka.
Wato kasashenmu musamman Najeriya mun yi suna sosai, ko kuma su kasashen sun yi suna sosai wurin wato dadewa akan tsohuwar hanya ta neman abu ilimi na ɗaya daga cikin su, wanda zaka ga da cewa kusan yanayin da ake koyar da ilimi a wannan lokaci har kawo yanzu dai ana ba a rabu da wannan tsarin ba. Watakila ya zaka bayyana yanayin na ilimi da kuma watakila hanyar da ake bi domin wato bayar da ilimi ga yaya masu tasowa a Najeriya da sauran kasashe ire-iren ta.
Abin da ka faɗa gaskiya ne, saboda kai ma abin nan kai ma gadau ne ba jewu ba. To abin da ke faruwa yanzu ita gwamnati da kuma hukumar jami'o'i sun himmatu wajen alalle kokarin zamanantar da harkoki. Alal misali kwanakin nan ba a dade ba aka kafa wata cibiya a Bayero University wadda wata hukuma mai bada wutar lantarki a ƙauyuka ta kafa, wato cibiya ce mai aiki da hasken rana aka shirya saboda ta ba jami'ar wuta, an kuma yi wuta da aka sa a tituna wanda za a riga ganin da daddare ana ganin komi. To yanzu haka nan jami'ar Sokoto ita ma ana yin wannan a Usman Dan Fodio. To shi ma idan aka yi shi, to za a tabbatar da za a riga samun wuta ko da yaushe. Idan akwai wuta din nan, kaga ko da yaushe za a yi aiki da internet da computer, wato yanar gizo. Don yawancin aiki yanzu ya koma da yanar gizo. Sannan kuma of course akwai dakunan ajiye kayan bayanai na bincike wanda kila ana son ajiye su ko da yaushe cikin sanyi, ka don ka su lalace kamar wajen karatun kimiyya kenan. To kaga idan babu wuta, in aje abu lalacewa zai.
So tari idan aka dauki irin wato hulɗayya ta tsakanin ƙasa da ƙasa ko wasu kungiyoyi na ƙasashe, babban abinda watakila aka fi mayar da hankali watakila shine ilimin jami'o'i. Alhali manazarta na ganin cewa kamar an yi baya babu zani idan aka dibi yadda yanayin wato karatu a matakin farko yake, ma'ana makarantun primary da kuma secondary, yanayin da suke ciki a Najeriya. Ya kake kallon wannan al'amarin ganin cewa an yi ba da ƙarfi ga samar da na'urori a manyan makarantu, alhali makarantun farko da yara za su sami shimfiɗa an bar su haka nan kara zube?
To gaskiya ne abin da ka faɗa, amma kuma akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda su kuma suke ayyuka a irin wannan bangarorin. Suna ƙoƙarin tarbiyyantar da malamai da kuma taimakawa da kayayyakin aiki a waɗannan ƙananan makarantu, saboda su ne kamar tubalin ginin jami'o'in. Su za su tura ma jami'a abinda suka samu, don in suka turo abinda bai da inganci, su mutanen jami'a ba za su iya kyautata abinda aka turo musu ba. To ina tabbatar maka da cewa akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma gwamnatocin ƙasashe da ke taimakawa. Alal misali, ai kaga kamar a Najeriya, kamar nan Sokoto ma akwai USAID, akwai wani
hukumar tallafi
na ƙasa to da suke ƙoƙarin taimakawa, saboda sun ga an ban mu a baya wajen wannan karatu na zamani, ko kuma ma abin da ya shafi kamar ilimin ƴaƴa mata. Akwai ƙungiyoyi da yawa da ke ba da gudunmawa da taimako a irin wannan bangare.
Madalla Malam Abubakar Sokoto Muhammad kenan, malami a Jami'ar Usmanu Dan Fodio ta Sokoto. To za mu kawo muku shirin A Dawo Lafiya, amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar. Kada a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya A Dawo Lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na A Dawo Lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata, kwamandan hukumar kiyaye hatsari ta Najeriya ta Road Safety shiyar jihar Niger, Joel Dagwa, ya kawo mu a bayani da yake yi na ranar tunawa da waɗanda hatsarin mota ya ratsa da su a duniya, inda ya bada wasu alƙalluma akan adadin hatsarin ababen hawa da ake samu a jihar Niger mai yawan manyan hanyoyin tarayya da kuma mace-mace da aka samu a jihar a bara. To ko me ke haddasa yawan hatsarin ababen hawa a jihar Niger? Tambaya kenan da wakilinmu a jihar Niger, Mustapha Nasir Batsari, ya yi wa Mr. Joel Dagwa, shi kuma ya jawabi kamar haka.
Koda menene mu a namu bincike mun sani cewa komai ta tsaya akan shi direba. Ko hanya ba shi da kyau, mota ba shi da kyau, da sauran abubuwa, idan driver ya yi tuki a nase zai zo da sauki. Amma yayin da driver bai tuki a nase ba, idan hanya ba kyau, mota ba kyau, to dole za a samu matsala. Saboda haka muna roƙon direbobi, musamman a wannan lokaci da shekara ta kusan kare, lokacin da ana samu abubuwa da dama, bukukuwa ne da sauran yara sun tashi daga makaranta za su gida da sauran abubuwa, zaka ga direbobi ana nan ana ta rige-rige, ana kokari a ga cewa an yi kokari an samu abin da za a iya a samu a wannan lokaci. Muna roƙon jama'a a yi kokari, a yi tuki da nasuwa. Duk wani abu wanda Allah ya shirya maka zaka samu. Saboda haka muna roko a yi amfani da hanya a cikin nase.
To amma ku akwai wani shiri na musamman da kuke yi na wayar da kan direbobin nan, koko dai kawai fadakarwa kuke? Mun san har tara kuna yi, amma me kai mana ƙarin bayani?
A wannan lokacin mukan tashi haikan mu ga cewa akwai gangami da muke yi a tashoshi daban-daban. Kamar rana Alhamis mai zuwan nan, muna da gangami da za mu yi a tashan Lafai wanda ke kasuwan Gwadabe a nan cikin Mina. Sannan banda haka za mu baza jami'anmu wurare daban-daban, za su je majami'u da masallatu domin a samu a fadakar da mutane. Sannan kuma kan hanya duka za mu sa mutanenmu a samu a yi kokari a ga cewa an fadakar da mutane, sannan an ja hankalin mutane domin a ga cewa an yi amfani da hanya ta hanya da ya kamata.
In ka taso tun daga Makwa har ya zuwa Fando gari, iyaka birnin Gwari, iyaka da Kaduna, duk cikin jihar Niger ne, kuma Allah kaɗai ya san irin abubuwan da ke faruwa wurin nan a sakamakon rashin kyan hanya da sauransu. Shin kuna da labarin irin abubuwan da ke faruwa wurin? In kun sani, me kuka sani a ciki?
Mukan samu labaran waɗansu kamar yadda na faɗa, waɗansu kuma ba mu samun labaran. Muna da ofishinmu a Tegina, kuma yana kan wannan hanya ne da kayi magana, wanda ta taso daga Makwa zuwa Fando gari. So muna da jami'anmu a wurin wanda su suna iya kokarinsu su ga cewa sun fadakar da masu amfani da wannan hanya a wannan wurin. Sannan Makwa, muna da ofishinmu a Makwa.
Duk da kokarin da kuke wajen rage obalodi, wato daukan mutane fiye da kima, har yanzu wasu yankuna na jihar Niger, har nan cikin Mina za ka ga an dauko mutane a karaman mota, ka ga mutum goma da sauransu. Ya za ku rage wannan abubuwa? An san kuna kokari, amma ya za ku kara ragewa?
To gaskiya muna kokarinmu, kuma sai dai kamar yadda ka faɗa, duk da kokarinmu da muke yi, abun kaman su mutanen da muke kokari mu ga cewa sun yi abin da ya kamata din ba su a so haka. Su direbobi zaka ga cewa sun nace dole ne su sa mutane fiye da kima. Sannan masu amfani da motocin, fasinjoji kenan, fasinja zai je gashi ya ga cewa an riga an sa mutane fiye da kima a ciki, zai nace shi ma a dole sai ya shiga ciki. Wani lokaci fasinjojin sukan ce babu mota, shi yasa ya zama masu dole. Amma mun sani cewa gwamnati tana iya kokarinta, shi yasa na san kaman nan jihar Niger gwamnati tana kokari, shi yasa Niger State Transport Authority kaga tana nan tana kan hanya a kowane lokaci. Sannan su ma suna kokari, na san cewa in Allah ya da za su kara namban motocinsu domin a ga cewa ya wadatas. Idan ya wadatas zai taimaka a rage wannan batun overloading din.
Za mu datsa aya a hiranmu da kwamandan hukumar kiyaye hatsari ta Najeriya ta Road Safety a shiyar jihar Niger, Joel Dagwa. har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da ita. Yanzu a madadin bakon namu da wakilinmu Amina Mustapha Nasiru Batsari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu wanda ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar Jamhuriyar Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce ta ruwaito cewa wasu 'yan bindigar da ba a san ko suwaye ba sun sace mata da 'yan mata sama da 10 a ƙarshen makon jiya a yankin Difa. Jaridar ta ce lamarin ya faru ne a ƙauyen Malam Ayemiri da ke da'irar Gaskeru a yankin na Difa mai fama da rikicin Boko Haram. Jaridar Lanketer na cewa rundunar jami'an tsaron Niger Garde National ta samu wasu sababbin jiragen yaƙi 3 masu sarrafa kansu kilar Faransa. Jaridar ta ce jiragen samfarin DT Vinces na iya shafe awoyi akalla 2 suna shawagi sannan suna dauke da na'urorin hango abokan gaba ko dare ko rana. A cewar hukumomi, jami'an tsaron Garde National da takwarorin su na rundunar 'yan sanda ne za su yi amfani da waɗannan jirage wajen ayyukan sintiri a yakin da kasar ta Niger ke gwabzawa da 'yan ta'adda. Jaridar Ayer Info ta ce wasu 'yan takife sun kai hari a sansanin sojan ƙauyen Agando da ke kudu maso yammacin Tiliya a yankin Tawa a jiya Litinin. Jaridar ta ce maharan sun yi amfani ne da wata mota dauke da bom kafin ta tarwatse a daidai lokacin da suke kokarin kutsawa a wannan sansani. To sai dai rahotanni na cewa jami'an tsaron Niger sun dakile wannan yunkuri tare da yi wa waɗannan mahara zobe a ƙauyen na Agando. Jaridar Le Courrier ta bayyana cewa jam'iyyar MNSD ta nuna rashin jin daɗi a game da yadda ake gudanar da ayyukan rajistar sunayen mutanen da suka cancanci samun katin zaɓe bayan da aka gano cewa baƙi 'yan ƙasar waje sun fara rubuta kansu a yankunan da 'yan gudun hijira ke da sansani. Jaridar ta ce da take mai da martani akan wannan ƙorafi, hukumar zaɓe ta Seni ta ce za ta gudanar da bincike don gano gaskiyar lamari. Kafin nan, wasu 'yan ƙasa na kallon abin a matsayin wani yunkurin tafka magudi. Mukarkare da La Rue de l'Histoire wacce ke cewa jam'iyyar Modèle Lumana ta fara neman hanyoyin warware rikicin shugabancin da ya barke a tsakanin wasu manyan jigajiganta. Jaridar ta ce a baya-bayan nan ofishin ministan cikin gida ya sanar da bangarorin jam'iyyar cewa babu wanda ya cike ka'ida a taron kongaren da suka gudanar a Yamai da Doso. Mafari kenan shugaban rukun jam'iyyar Alhaji Tahiru Garba ya kira wani taron muhawara na ƙasa da zai gudana a ranar 21 ga watan Disamba a Yamai. To amma a cewar La Rue de l'Histoire, muddin Hamma Ahmadu bai sa baki ba, akwai wuya a dinke wannan baraka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sahin hawa na murya Amurka, mai magana dan kaka CEO mai gado da Katifa Kogwar kanawa karamar hukumar Jerawa jihar Kano a Najeriya. Sahin hawa na murya Amurka, a fi sabilillahi mu mutanen jihar Kano da a ce an kara masarautu inda ci gaba ne dan talaka gaskiya kwara a yaga jihar Kano ta zama su ce guda 2 kai in ma hudu za a yaga ta zama su ce 4 domin ko a gaskiya koda a ce karamar hukuma kowace sarkin yanka za ya mata wato a ce muna da 44 to gaskiya a gargarin gwamna ɗaya ba suke saboda haka gaskiya ni ban ga wani ci gaba ba.
Bismillahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na Voice of America mai magana ya wallace ni sakai ɗaya daga cikin kungiyar da alkhairi muka gare shi jihar Kano da ke karamar hukumar ta kai. To alhamdulillah a wannan rana zan tambaya na ra'ayina ne kan abin da ya shafi Yarima bin Salman na Saudiya na barin cakuduwar maza da mata akan abin da ya shafi harkokin ƙasar ta musamman guraren cin abinci. Gaskiya wannan abu ne da ya kasance kalubale ga addinin musulunci, ya kamata al'ummar ƙasar Saudiya da su kansu malamai da hankalin sakamakon al'amari domin taka dokoki ne na Ubangiji. Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya kuma fitar da yunan kuskure da ke kokarin yi. Allah ya kare mu ya kuma kare mana ƙasar Saudiya ya wanda ta kai bura ya maka tashi lafiya.
Gudanar da bikin yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wanda rahotanni suka nuna Najeriya tana kan gaba-gaba wajen wannan ta'ammali da cin hanci da karɓar rashawa. da muna kira da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta kasance mai kaimi da kuma sa himma wajen yaki da cin hanci da rashawa, ba wai a dan wasu bangare a bar wasu bangare ba, wajen cin hanci da karbar rashawa. Ku huta lafiya Radio America, suna na Ilyas Abubakar, wanda aka sani da kawu a ITD da ke unguwar na Huta Fatus.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashi Hausa na BOA. Mai magana Garba Ibrahim Dabar Makafa Azare, mai sauraron ku yau da kullum. Dan Allah biyo, ina so ka sa wani ra'ayin nawa. Ina kira ga Babu Buhari, dan Allah dan Annabi mai girma Babu Buhari, kafin ka sauka a mulki, muna so ka ba mu kai harka ta Gum State. Domin ka ta gunta cin santa, ka dace inda Najeriya ta samu ƴancin kanta, ba ka dai kafa gwamnati ba ku zuwa dan ka ta Gum ba. Ka ce maka in dai an tashi kirkirar jihohi a ba mu ka Gum State. Mai magana Garba Ibrahim Dabar Makafa Azare.
Assalamu alaikum, sashi Hausa Radio America. Suna na Usman Dogo Madaka, rafi lokacin da mai jihar Niger Nigeria. Ina kira da yan kasa na kasan Madaka da kalmar kuma rafi gaba daya da Niger State gaba daya. Mun yi ta addu'a mun gani hakimin Madakan da aka dauka, yankin da suka dauka, Allah ya sa Allah ya dawo da shi gida lafiya da sauran talakawansu a sukara kuma wanda suke hannun yanki nafi. Muna fata Allah ya dawo da su gida lafiya, su sami iyalinsu lafiya. Allah ya sa wannan yanki nafi nan duk wanda suka aikata wannan dai Allah ya shirye su gaba ɗayansu, su jijji kokinmu su saki hakimi ya dawo gida. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America, sunana Dan Lami Goja, Kadara, jihar Niger Nigeria. Ina kira da shugabanninmu na Nigeria, a halin gaskiya ya kamata su rika bin doka, suna bin umarnin kotuna. Bai kamata a ce wai kamar a wannan hukunci ya rage kan talakawa ne, wai cewa duk wanda suke shugabanci suna a mulkin kasan nan cewa sun wuce doka. Gaskiya al'amarin akwai gyara a kanta. In shugabannin ba su bi doka ba, ta gaskiya talakawa sun shiga wani hali ba wanda za a yi a ce duk hukunci da zai kama a kan talaka zai kare. Ya kamata su gyara, su gyara duk kasan ya zauna lafiya. Alhamdulillah.
To madalla, to kafin mu sallama ga baballe ya dawo da labarai amma a takaice.
To na sanin na ƴan jam'iyyar Democrat da ke jagorancin Majalisar Wakilan Amurka suna shirye-shiryen sanar da daftarin dokar tsige shugaban Amurka Donald Trump da sanyin safiyar yau Talata. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta gana da shugabannin kwamitoci daban-daban a jiya Litinin da daddare, bayan da kwamitin shari'a ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba Trump da shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Gerald Nadler. Yake cewa yunkurin shugaba Donald Trump na yin magudi domin ya lashe zaben wata babbar barazana ce ga tsaron ƙasarmu. Sufeto General na ma'aikatar shari'a Amurka ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi abin da ya kamata na buɗe bincike a shekarar 2016 da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaben shugaba Donald Trump da Rasha. Yana cewa jami'an suna da gamsassun hujjoji da suka ba su damar ƙaddamar da binciken. Yanzu haka ana fargabar akalla mutane 8 sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya Litinin da yamma a wani tsibiri da ke arewacin ƙasar New Zealand, ɗaya daga cikin manyan tsibiran ƙasar guda biyu. Kana mutane da dama sun jirkata. 'Yan sandan New Zealand sun ba da tabbacin cewa mutane 31 yanzu haka suna asibiti, kuma sun tabbatar da mutuwar mutane 5.
To da wannan ne muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi, kuma sai da la'asarin in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu kama madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya bada umarni Solomon Abo, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi Darrell Smith. Murtala Faruk Sanyinna daga nan Washington DC ke sallama. Ma'assalam.